نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أسبر 24 ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1437 daidai da 27 ga watan August shekara miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 71 daga cikin jerin girkasusuwan karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar Sheikhul Islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغفر تامش لتافه اقتداء الصراط المستقيم لتافي نيدك تتونا وقمدك آئد وجن أقيد المسلنشي دنجني دقجي والآدو تفركن أرنا دسورا كافرين. ابن تيمية ينا كومنا حديثي دا آيوين القرآني دا فسرورن دا مالم مقباتاسكي موطن النسوشي dangane da yadda ya kamata musulmi ya guje wa tafarkin kafirai tun daga al'adunsu da harshensu da tsarin rayuwarsu da tunaninsu da yadda suke fahimtar rayuwa, sawa'un waɗannan kafirai zuriyar maguzawa ne ko ku kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara. Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi. A darasin da muka fara yi a baya-bayan nan, Ibnu Taymiya yana tattaunawa ne game da ainihin wato bid'a a matsayinta na ɗaya daga cikin tafarkin koyi da ainihin barna irin ta kafirai, saboda kafirai musamman kiristoci sanannu ne game da kirkire-kirkiren da suka kirkiro a cikin ainihin addinin da Allah ya sauka wa annabi Isa. Allah subhanahu wataala da kanshi ya zarge su da ainihin ire-iren wannan, kamar da Allah yake cewa wa ruhbaniyatan nibtada'uha ma katabnaha alayhi. Haka yahudawa kuma sanannan abu ne Allah Ubangiji maraukin sarki a cikin surar Al-Qur'ani musamman a cikin Baqara yayi ta zargin su da canza addini. To da haka ita kanta bid'a na daga cikin usul na koyi da kafirai kenan, kirkiro wani abu da ba a san shi ba a cikin addinin da annabi da sahabbai suka yi. To muna tattauna wannan mas'ala, zamu tashi a inda yake cewa thumma naqulu aktharu ma fi hadha tasmiyatu umara tilka bid'a ma'a husniha. Yana tattauna mana game da ire-iren shubuhoyin da ɗan bid'a ke kawowa don su ainihin yi kokarin justifying, su yi tabriyin, su nuna halastin yin bid'o'insu. Suna kafa hujja da maganganun da ake danganta wa Sayyidina Umar dangane da cewa da yayi sa'ad da ya sa a ci gaba da yin tarawihi a cikin jam'i, yace ni'matul bid'atu hadhihi. Shine Ibnu Taymiya yake mana warwarar zance game da wannan masala, yace za mu iya cewa kuma har ila yau mafi yawan abinda ake fada, mafi girman abinda zaka fadi game da wannan kabiya shine kace ai Umar ya kirayi wannan bid'a da cewa kyakkyawar bid'a ce, wa hadhihi tasmiyatul lughawiyya, wannan sanyawa abu suna ne kawai a tsantsar harshe, la tasmiyatun shar'iyya, ba wai ya sa mata suna ne sanya suna na shari'a ba. Wa zalika anna albid'ata fi lughati ta'ummu kulla ma fu'ila ibtida'an min ghairi mithalin sabiq. Domin aka ce bid'a a harshen larabci ta game duk wani abu da aka yi shi yi a karo na farko ba tare da akwai wani abu irin shi da ya gabace shi ba. Wa amma albid'atu shar'iyya, ita ko bid'a a shar'ance, fa ma lam yadulla alayhi dalilun shar'iyyu, ana nufin duk abin da babu wata hujja ta shari'a da ta bayyana cewa a yi shi. Fa idza kana nas rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad dalla ala istihbab fa'ilin, idan ko aka samu wani nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mustahabbancin aikata wani aiki aw ijabihi, ko wani nassi ya nuna cewa yin kaza wajibi ne ba'da mautihi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aw dalla alaihi mutlaqan, ko aka samu wani abu sake babu kaidi yayi nuni zuwa ga aikata wannan abu, walam ya amal bihi illa ba'da mautihi, amma sai ba a yi aiki da wannan karatun da aka samu a karance, manzon Allah ya nuna nagarta ko bukatuwa ko mustahabbancin ayi wannan ainihin aikin, amma a rayuwarsa bai samu yayi wannan aikin ba sai bayan rasuwarsa. Ka kitabis sadaqa, kaman shahararriyar wasiƙan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta dangane da ka'idojin zakka, a fitar wa da kaza dukiya iri kaza, mai yawa iri kaza, ga abin da za a fitar mata. Manzon Allah ya rubuta wannan wasiƙa amma bai yi aiki da ita haka fil jumla ba. Allazi akhrajahu Abu Bakr radiyallahu anhu, wanda sayyidina Bakar ya fitar da ita, tana nan a cikin Bukhari da Sunan Tafai, ita ce ainihin wato na wannan sahifa ta Amr dan Hazmi an abiyi an jaddihi. Fa idza umila zalika al'amalu ba'da mauti, to idan yanzu aka zo aka aiwatar da wannan aiki bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sahha an yusamma bid'atan fil lugha, za a iya ce ma abun bid'a a bisa matakin halshi, li'annahu amalun mubtada'un, dan abu ne da aka kirkiro aka fara yin shi, kama anna nafsad dinil ladhi jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yusamma bid'a, kama yadda shi kanshi addinin na manzon Allah zaka iya kiran shi da suna bid'a, wa yusamma muhdathan, ko ka ce mishi sabon abu fil lugha a cikin harshe, kama qalat rusul quraish lin najashi, kaman yanda ɗan saƙon Qurayshawa su Amr dan As suka gaya ma ainihin sarki Najashi cewa ai waɗannan mutanen ahadathu dinan jadidan, ibtada'u dinan jadidan, sun zo da addini ne sabo. Gashi nan zamu ji lafazin cewa lokacin da aka aika su su je su yi kokarin lalata alaka da ke tsakanin Najashi da ɗan hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su je su zauna a wajen Najashi, kasancewar shi sarki wanda baya zalunci, to sai mutanen Makka suka tura da ƴan saƙo waɗanda za su je su lalata wannan alaƙar. To da suka ji daga cikin zancen da suka yi, an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama, suka yi magana dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-muhajirin ila al-habasha, suka ce inna ha'ula'i kharaju min dini aba'i, ai waɗannan sun fita daga addinin iyayensu, wa lam yadkhulu fi dinil malik, kuma kai ba su shiga addinin ka bane Kirista, waja'u bi dinin muhdathin, sun zo da wani addini ne sabo, la yu'raf, ba a san shi ba. To kaga addinin musulunci ma sun kiraye shi da suna addini ne sabo, ma'ana sabo tunda ba a san shi ba, sabo tunda ba a taba ganin irin shi ba, da abin da yazo ba a san shi a baya ba, ko ba a taba ganin irin shi ba a cikin yare, za a ce mishi sabo ko bid'a. Ya rage in ya samu mazauni a cikin shari'a, to a harshen shari'a bai zama bid'a ba, idan ku bai samu mazauni ba to za a iya sanya mishi sunan bid'a a harshen shari'a da gwargwadon abin da hukunci ya kama dangane da shi. Thumma zalika al-amalu alladhi dalla alayhi kitabu was sunna laysa bid'atan fi shari'a, sannan sai malam yace sannan ka sani da cewa wannan aiki da wasu mutane cikin sahabbai suka samu halin aikatawa wanda annabi bai aikata ba, amma manzo Allah yayi magana akai bai samu halin aikatawa ba, to ba za a kira shi da suna bid'a ba, ya shiga cikin shari'a. Wa in sumiya bid'atan fil lugha, koda a cikin harshe za a kira shi da suna bid'a. Alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azumin Ashura kawai, amma sai ya ce in Allah ya kai mu badala mai hada tasuwa, bai kai ba din ba, sahabbai suka shiga bada yin tasuwa da Ashura, haka kuma dukkanin musulmai suke. To yanzu wani bai da hali ya ce tasuwa bid'a ne, ina fata mun gane wannan. Amma misali da za ka ɗauki wani azumi daban da manzo Allah ya hukunta a yi guda kaza, na ɗauka sittu Shawwal, manzo Allah ya ce a yi sittu Shawwal, sai ka ɗauka a to a yi sittu Shawwal yanzu ba mara ba ne, shafa'i ne, even number ne, ba odd number ba ne. Sannan akwai umumat da suka ce annabi yana son, a Allah yana son mara, ko ina sa dinga yin abubuwa mara, sai ka ce to bari mu ƙara ɗaya ya koma bakwai. Ko mun gane, kaga wani umumi ne ka ɗauko wanda akwai shi a cikin addini, suka ce to bari mu ƙara ɗaya ya koma bakwai, wannan bid'a ne, duk wanda yaka yayi bid'a. To da irin wannan umumin ne fa ake kawo mafiyan bid'o'i, bai mana magana akan wannan amfani da umumat wajen kawo bid'o'i a cikin wasu kabaya khassa. Ina fata mun gane wannan jama'a. To abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta ya kamata a yi shi, ya nuna sunnanci ko mustahabbanci amma wani dalili na mutuwa da ta zo gare shi kafin lokaci ko abin da bai samu hali ba saboda wani uzuri na rayuwa ya aikata shi, idan wani ya aikata shi ba za a ce bid'a bane, da kuma abin da ya bari saboda wata maslaha, to yanzu maslaha ta kauce shine kaman salatu tarawih. Zamu zo mu ji wannan insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa wa qad ulima anna qawlan nabiy sallallahu alaihi wa sallama kullu bid'atin dalala lam yurid bihi kullu amalin mubtada. Ai kuma an san cewa maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace kullu bid'atin dalala baya nufata da shi duk wani aiki a duniyan nan. Fa inna din al-islam, domin a cikin addinin musulunci, bal kullu dinin ja'at bihi ar-rusul fa huwa amalun mubtada'. Duk wani addini da annabawa suka kawo to wani aiki ne sabo. Wa inna ma arada mubtadi'a min al-a'mal allati lam yushri'aha huwa, yana nufin kullu bid'atin dalala, wato dukkanin ayyuka da aka kawo su cikin addini waɗanda ba shi ya shar'anta su ba shi annabi alayhi salatu wassalam. Ma'ana ba duk wani sabon abu ne bid'a ba, sabon abu da aka kawo cikin addini wanda ba annabi ne ya shar'anta ba shine zai zama bid'a. Wa idza kana kadhalika, to idan haka al'amarin yake, fa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama kad kanu yusalluna qiyama ramadana, shi annabi da sahabbai sun kasance suna yin sallar cikin ramadan tarawih da ashan da makamantansu, ala ahadihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye, jama'atan wa furada, mutane sukan tare su yi aljami'i ko kuma su yi ɗaiɗaiwar su. Wa kad qala lahum fil lailati thalitha, a dare na uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su, aw ar-rabi'a ko kuma a dare na hudu kamar yadda yazo a cikin wasu riwayoyi, lam majtama'u, yayin da aka hadu a wurin sallar sai yace innahu lam yamna'uni an akhruja ilaykum, babu abin da ya hana in fito wajen ku jiya da daddare, illa karahata an tufrada alaykum, sai ina jin kyamar kar a wayi gari Allah ya farlanta muku sallar qiyamul layl cikin azumi, fa sallu fi buyutikum, kowa ya je sallah a gidansa, fa inna afdala salatul mar'i fi baiti, mafi falala sallah da mutum musulmi zai yi a gidan shi tafi falala, illa al-maktuba, matakar dai ba sallar farilla bace. Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi. Fa allala sallallahu alaihi wasallama adam al-khuruji bi khashyati al-iftirad, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo dalilin cewa abinda ya hana ya fito shine tsoron a farlanta. Fa ulima bidhalika anna al-muqtadi lil-khuruji qa'imun, kenan yanzu sai mu gane cewa abinda ake nema na lada wanda a dalilin shi ne za a fito ayi sallar yana nan bai kauce ba. Wa annahu laula khawful iftirad la kharaja ilayhi, kuma da ba dan tsoron kada aikin ya sa a farlanta ba to da annabi ya fito ga sahabbai an yi wannan sallar, amma falala da ake nema wajen yin sallar tana nan ba ita ce ta kauce ba sai dai wancan dalilin. Falamma kana fi ahdi umar radiyallahu anhu jama'ahum ala qari'in wahid, yayin da umar dan khattab ya zama halifa Allah ya kara masa yadda, sai tattara sahabbai ya sa musu limami alaramma guda daya, wa asraja almasjida, ya sa aka kukkunna fitillu aka haska masallacin, fasarat hadhihi alhay'a, sai wannan sabon yanayin ya zama wani yanayi, wa hiya ijtima'uhum fil masjidi wa ala imamin wahidin ma'al israj, shine a taru a masallaci guda karkashin limancin limami guda tare da kunna fitila a haska masallaci, wannan hay'a ta zama amalan, ta zama wani yanayi ne, lam yakunu ya amalunahu min qabl, da can ba a kasance ana yin shi ba. Fa summiya bid'a, sai aka kira shi da suna bid'a, li'annahu fil lughati yusamma bidhalika, saboda a harshen larabci wannan sunan shi bid'a, walam yakun bid'atan shar'iyyatan, amma ba bid'a ce a addinance ba, li'anna sunnata iqtadat annahu amalun salih, saboda umumin sunna ya hukunta wannan aiki ne nagari, laula khawful iftirad, da ba dan tsoron kai zama farilla ba. Wa khawful iftirad zala bimautihi sallallahu alaihi sallama. Tsoron kada a maida abun farilla, wannan tsoro ya gushe da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama. Fantafal mu'arid, sai aka samu wato abinda ke karo da wannan aiki nagari ya gushe, shine tsoron farlantawa. Da haka babu wani tsoro yanzu, sai a ci gaba da yi, kuma aiki ne mai kyau don shi kanshi manzon Allah din yayi. Jama'a, kun je inda warware mas'ala ta farko daga cikin misalan da ake yawan bugawa dangane da kawo shubha akan ai akwai wasu ayyuka waɗanda annabi bai yi ba, sahabbai sun yi, kuma su da kansu ma sahabban sun kirayi abin da suna bid'a. Daga nan sai a ta shigo da abubuwa iri daban-daban, kowa ya shigo da nashi ciki, zai dade yana mana karatu akan waɗannan masail din, sai ya yi rugu-rugu da su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Sai sake ɗauko wani misali, ya ce wa haka za jam'ul qur'an. To haka nan ma tattara alqur'ani, da aka ce ai bid'a ne ma tattara alqur'ani. Yan bid'a suna faɗan wannan don su kara bid'o'insu. Ai a zamanin manzo Allah qur'ani a rarrabe yake, ba annabi ne ya sanya qur'ani a takarda haka da shafi bayan shafi, ya raba shi izu-izu, ya jejjera su, ai sahabbai ne suka yi wannan da sauransu. To ya ba su amsa game da wannan? Malam Ibnu Taymiyyah ya ce fa innal mani'a min jam'ihi kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annal wahya kana la yazalu yanzilu. Abinda ya hana a tattara alqur'ani wuri guda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shine saboda qur'ani bai gushe ba, ana saukar da shi, ana saukar da ayoyi, wasu na share wasu, wasu na karuwa a tsakankanin wasu, wasu ana rage su, wata ana soke har tilawata ma. Da haka aya ta kaza a sura kaza tsakankanin ayoyi kaza, wannan bai tabbata sun zama haka ba, tunda annabi na rayi ta iya Jibril ya kawo wata aya ko wani rabin ma wata aya, sai ya ce a saka a wajen, daga qur'ani bai riga ya kammala ba kenan. Fa yughayyiru Allahu ma yasha'u wa yahkum ma yurid, Allah yana canza abin da yaga dama kuma yana hukunta abin da yaga dama. Falau jumi'a fi mushafin wahid, da an tattara shi a cikin mushafi daya, la ta'assara aw ta'azzara taghyiruhu kull waqt, da yayi wahala ko kuma ma ba zai yiwu a ainihin wato a iya canza shi ba a lokacin da ake so, duk lokacin da ake so. Falam mastaqara alqur'ana bi mauti, amma lokacin da qur'ani ya zama ya tabbata an san iyakar shi, ya zama intact bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wastaqarat ash-shari'atu bi mautihi sallallahu alaihi wasallama, kuma shari'a ta tabbata yanzu ba wani abu da za a share ko a kara ko a rage bayan rasuwarsa. Aminan nasu min ziyaratil qur'ani wa naqsi, sai mutane suka amince da babu abin da za a kara alqur'ani ko a rage. Wa aminu min ziyaratil ijabi wa tahrim, mutane suka amince da cewa yanzu babu abin da za a kara cewa wajibi ne ko a kara cewa haramun ne. Wal muqtadi lil amali qa'imun bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallama, kuma abinda ke hukunta a yi wannan aikin yana tsaye da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan mene dama annabin ya sa ana rubuta ayoyi a rarrabe, rubutawan ba wani sabon abu bane, me yana a rubuta duka a wuri daya? Wannan yanayin cewa in an rubuta ayoyin sururi a jejjera haka, to ma ka zo aka goge wasu ko aka kara wasu, aka rage wasu ko aka canza wasu, za a ta samu wato yanayi ne wahalar mu'amalanta. To amma yanzu ya rasu, shari'a ta cika, babu sauran ƙari ko rage, babu sauran nasikh wal mansukh, dama kuma rubutawar ana da asali da ya tabbatar da addinancinsa, cewa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dama ana rubutawa. Fa'amilul muslimuna bi muqtada sunnati, sai musulmai suka yi aiki da abinda sunna ke hukuntawa. Wa zalika al'amalu min sunnatihi, wannan aiki na daga cikin sunnarsa. Wa in kana yusamma fil lughati bid'a, koda kuwa a halshe ana kiran shi da suna bid'a. Baya ga isharori dama da manzon Allah ya yi da suke nuna cewa za a tattara alqur'ani, har ayar qur'ani da Allah ya ce zalikal kitabu, wasu malamai suna fassara ai littafin da za a zo a tattara shi daga baya, shi sa aka yi ishara da al-ba'id. A cikin hadisi Imam Tabarani da isnadi kyakkyawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yabo ga wasu halittu, wasu tawaga ta mutane waɗanda za su zo a ƙarshen duniya, waɗanda ya ce imanin su zai burge shi, zai bashi sha'awa, imanin suna bashi sha'awa. Yace waɗanda za su zo tare da alqur'ani tsakanin bango da bango, baina jildataini fayaqra'unahu wa yu'minuna bi, ya sakanta alqur'ani tsakanin bango da bango na littafi sai su karanta shi kuma su imani da shi. Kaga falala ce manzo Allah ya ambata ga wasu mutane za su ga qur'ani a cikin irin bangaye da yanzu ake ganin shi ko makamancin haka. Ina fata mun gane wannan. So dan haka tattar alqur'ani a wuri guda ba sabon abu bane, abu ne da yanayi ya hukunta da kada a yi, kuma yanayin da ya hukunta da ya kau aka tattara, saboda a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hujjoji da ke goyon bayan haka. Sannan kuma sai da sahabbai suka yi ijma'i gaba ɗayan su. Mun ji a baya kuma cewa ijma'i da ake karɓa kai tsaye wanda babu rigima game da shi shine ijma'in sahabbai. Duk abin da ya tabbata ijma'in sahabbai ne, babu shakka akan hujjiyancinsa a cikin ilimi. Ina fata mun gane wannan. Da haka ijma'in da sahabbai suka yi game da halifanci na Sayyidina Abu Bakar da Umar da Usman da Ali, ijma'i ne wanda duk ya ƙaryata shi to zindiki ne. Haka ijma'in da sahabbai suka yi game da tattara alqur'ani, game da yaƙan ahlul ridda, game da yaƙan mani'uz zaka da ire-irensu, duk waɗannan ijma'i ne jama'a. Dan ba a samu wani sahabi da ya tabbata akan sabawa ba. Mu ji wannan, tayi wani sahabi a farko bai fahimta ba ko ya musa, amma daga baya ya gamsu. Da haka ba a samu sahabin da ya tabbata akan musan abun ba ko, to ijma'i ne tsakanin al'ummar sahabbai da ke wannan lokacin a raye, to ya zama hujja kamar hujjan alqur'ani ko sunna. Saboda asalin hadisin la tajtani'u ummati ala dalala, sai yawo kan sahabbai kamar yawo kan wani mutum a duniyar nan ko ta al'umma, kasance suna tare a wuri guda, su ne al'ummar farko, su suka fi kowa ilimi da nagarta, su Allah ya zaɓa su ruwaito addinin daga manzon shi, to sun fi kowa cancanta a kira su da suna ummati kafin kowa. Ina fata mun gane wannan dake jama'a. Wallahu ta'ala ala. A takeice malam ya ci gaba da cewa wa zalika al'amalu min sunnatihi wa in kana yusamma fi lughati bid'a wa sara hadha ka nafyi Umar radiyallahu anhu li yahudi Khaybar. Kaga wannan tsaye suke da irin aikin da Umar yayi na koran Yahudawa wanda ke Khaybar wa nasara Najran da kiristocin da ke Najran wa nahawihima da ire-iren waɗannan batattu Yahudu da Nasara min ardil Arab daga ƙasar Larabawa. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahida bi zalika fi marbi, dan manzo Allah yana cikin kwanciyar rashin lafiyar rasuwarsa yake faɗan magana da ta shafi wannan. Fa qala, yace akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil Arab. Duk ki asalin lafazin da malam ke ishara kamar nan ya kawo shi da ma'ana ne, yadda ya zo a cikin sahih Muslim shine cewa la ukhrijanna al yahuda wan nasara min jaziratil Arab hatta la adaa illa muslima, sai na fitar da yahudu da nasara daga jaziran Larabawa, ba zan bar kowa a ƙasar Larabawa ba sai musulmi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cikin kwanciyar rashin lafiya bisa mahalin aikata wannan aiki ba. Wa inna ma lam yunfidhu Abu Bakr radiyallahu anhu lishtighalihi anhu biqitali ahli ridda, sai na Bakar bai samu halin zartar da wannan hukunci ba, ya shagaltu da yaƙan ahli ridda wa shuru'ihi fi qitali farisa wa rum, da kuma yadda ya fara kokarin yaƙan farisa da rum. Wa kadhalika Umar lam yamna'hu fi'luhu fi awwal al-amri lishtighalihi lam yumkinhu fi'luhu fi awwal al-amri lishtighalihi bi qitali farisa wa rum. Haka nan shi ma sayyidina Umar bai ainihin samu halin yin wannan aiki ba a farkon halifancin, saboda ya shagaltu shi ma da yaƙan farisa wa rum. Falamma tamakkana min zalika, yayin da al'amari ya gyaru ga sayyidina Umar, fa alama amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zartar da wannan aiki da manzon Allah ya ambata. Kaga manzon Allah bai kore su din ba, sai na Bakar bai samu halin korensu ba sai Umar. To za a iya cewa wannan aikin a lugha bid'a dan Umar ne ya fara shi, amma a shari'a ba bid'a bane dan yana da abin da ke goyon bayan shi. Wa in kana hadha al-fi'l qad yusamma bid'atan fi al-lugha kama qala lahu al-yahud, duk da yake wannan aikin za a iya cewa bid'a ne kamar yadda Yahudawa suka nemi su faɗa ko suka faɗi suka ce da Umar. Kaifa tukhrijuna wa qad aqarrana Abul Qasim, ya za a yi ka fitar da mu bayan baban Qasim wato manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ya kyale mu anan mu zauna, kai za ka fitar da mu. Wa kama ja'u ila Ali radiyallahu anhu fi khilafati, kamar yadda kuma suka yi kokarin su dawo zuwa ga sayyidina Ali a zamanin khalifancin sa fa arabu minhu i'adatu suka nemi daga sayyidina Umar an sayyidina Ali yana halifa cewa ya dawo da su Khaybara gidajen su dake Khaybara da Najran wa qalu suka ce kitabuka bi khatika Allah shi gafarta malam ko ya kai halifan musulmai wannan fa rubutu kai ka rubuta shi da hannunka sulhun da aka yi cewa za a bar mu zauna a nan wajen kai annabi ya sa ka rubuta ya za a yi a fitar da mu daga nan wajen famtana min zalika sayyidina Ali yace ba zai dawo da su ba li anna zalika al-fi'l kana bi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan aiki ya kasance an yi shi ne da ainihin wato zance da manzon Allah ya bayar na doka umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam malam albani namu margayi Allah ya gafarta mishi yayi wani karatu akan wannan hadisi da yake bada labarin cewa waɗannan yahudawa na Khaybara lokacin da aka kore su daga wannan zamanin sayyidina Umar su ne suka tashi suka yi ta tafiya suka yi kaura suka je suka kafa kasar Ingila ta yanzu daga kasar Ingila zaka ga cewa ita ce tushen yahudanci jama'a domin daga nan ne kuma waɗannan yahudu har ila yau suka sake yin kaura suka tafi suka je suka sake kafa kasar America sai zaka ga America a yanzu take jibinta duk wani abu da yake da alaka da yahudanci koda ana ganin zalunci ba wahal koda duk duniya tana ganin zalunci kamar yadda ake gani yanzu abinda yahudawa suke ma falastinawa na kwace musu kasa da zalunci da kisa da ta'annuti da duk wani abu da yake da alaka da laifukan yaki da kisan kare dangi da cin amanar yarjejeniya da zalunci kowa yana gani a duniya amma America ta shafa wadda ta toka duk da da'awa take cewa ita ce kasar yanci ita ce kasar kiyaye doka duk da sa baki da take akan rigingimu a na duniya an yi shayin yunkuri ba ɗaya ba ba biyu ba goma ba akai maganar zauren kwamitin sulhu na United Nations Organization wanda shine wato hukuma mafi girma a duniya da ta iya zalunci a je sai America ta amfani da veto power ta karya wannan kudurin Falastinawa sun kai kungiyoyin Larabawa sun kai kungiyoyin musulmai kungiyoyin duniya in fact ta gamayyar turai ma ta kai irin wannan doka EU ma kenan kafara ta kai irin wannan kudurin amma America bata barshi ya wuce ta amfani da veto power ta karya shi to wannan yahudawan kaji silsilar asalin su jama'a sune yahudawan da suka tsuro a kasar Makka a kasar Madina aka kore su daga nan ma'ana inda an bar su kenan kula wata kila yanzu wannan bala'in da Madina ya dinga yin shi ina fata mun gano ne jama'a da haka wannan aikin na Umar jihadi ne da ya kare haramai na sharifai ya kare waɗannan wurare masu alfarma Makka da Madina daga sharrin yahudu ubangiji Allah wargaza yahudu wa in kana muhdathan ba'da koda kuwa wannan aikin an yi shi ne bayan manzon Allah ya shude shi manzon Allah alayhi salatu wassalam bai samu halin aikata shi ba wa mughayyiran lima fa'alahu huwa sallallahu alaihi wasallam koda kuwa ya canza abinda annabi yayi me ya abinda annabi yayi barin su a Khaybara shi kuma yanzu Umar ya fitar da su daga Khaybara to kada wani ya rike wannan ya ce ai ga hujja sahabbai sun canza abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ma ya dauki wannan a matsayin hujja shi ne wannan magana dan ya canza wani abu a cikin shari'a ba hujja bane suna da dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aikata wannan sannan ba su aikata ba sai da suka yi ijma'i akai ba su saba wa junansu akai ba wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam khudul ata'a ma kana ata'an kuma haka fadin da manzo Allah ya ce ku an shi kyauta in dai kyauta ce aka ba ku fa idza kana iwadan idan ya zama an biya ku kudin aikin ku ne kyauta ce amma da sunan an biya ka kudin malantar da kai ko wa'azi ko karantarwa ko makamancin haka iwadan an dini ahadukum ya zama a madadin addinin ɗayan ku a baka wata kyauta dan a siye addinin ka a siye ra'ayin ka na addini fala ta'khudhu annabi alaihi salatu wassalam ya ce kar ku anshi wannan kyauta wannan hadisi al-imam Abu Dawud ya fitar da shi da imam Tabarani a cikin mu'jamin sa amma dai hadisin bai inganta ba jama'a Bukhari ma ya fitar da wata riwaya a cikin At-Tarikhul Kabir ta irin wannan ainihin wato magana dukkanin su ba su tabbata ba a karanta littafin Da'ifu Abi Dawuda na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a lamba hadisi na 514 sai yake hukuncin da hadisi ke dauke da shi abu ne tabbatacce a cikin addini falamma saral umara yayin da aka wayi gari sarakuna suka zama yu'tuna malal lahi suna diban dukiyar Allah public treasure dukiyar al'umma da Allah ya sa a karkashin su suna dibanta su bayar da ita liman yu'inuhum ala ahwa'i ga duk wanda zai taimake su akan soyayyen zuciyarsu wa in kanat ma'asiya koda ko san zuciyar nasa saban Allah kana manimtana'a min akhadhihi muttabi'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wanda duk yake karban wannan kyauta da sarakuna suke bayarwa saboda a goyi bayan su akan san zuciyarsu wanda duk yake karba to yayi biyayya ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana tarku qabul aqai min ulil amri muhdasan koda kuwa mas'alar kin karban kyautan sarakuna bid'a ne domin sarakuna farko sune su Umar suna ba sahabbai uqiyat sahabbai na karba an rubuta sahabbai a list na pension da gratuity da sauransu wanda suke aiki kuma ana ba su albashi tun daga gwamnoni da commissiononi da shugabannin hukumomin tara zakka da haraji da shugabannin hukumomin leken asiri da Umar yake da su da yan sanda da jami'an sojoji the field soldiers waɗanda ke zuwa filin daga kowa na da haƙƙin shi kuma kaga wannan kyauta ce daga shugabanni haka al'amarin ya tafi a matsayin sunnar shugabannin musulmai suna diban dukiyar al'umma suna bayarwa wanda manzon Allah din akan haka ya rayu duk abin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na jagoran al'umma rarraba shi yake sai ya kare gaba daya kaga kenan asali karban kyauta a gun shugabanni asali ba haramu bane amma da aka wayi gari shugabanni suna bada kyauta don wata manufa ba manufar general welfare ga ainihin wato al'umma su ba ba manufar kula da al'umma ba ba manufar biya haƙƙin al'umma ba ko don wata manufa ta personal interest na political interest za su kara wata manufar su da wata kila manufar barna ce ko muguwar manufa ce sai a kashe wani wanda yake da mugoya baya sai a kira mugoya bayan sai a ba su kudade sai su shiru su kita da kai baya sai a ba su mukamai sai a karya wani irin da aka yi ma Sa'usaini dan Aliyu irin sa Abu Musa Khurasani da makamantan su duk wanda ka bi tarihi waɗannan da aka dinga kashewa masu tare da kai baya idan an kashe su duk wanda aka tsaya da alaka da su in ba a samu halin kashe shi ba sai a dauko kyauta mai tsoka sai a bashi ko a bashi wani babban mukami to arafa bakin shi kenan in yaki sai a kauda shi dama haka sunan sarakuna suke ina fata mun gane wannan ke jama'a to da aka kai ga haka sai malaman musulunci da jagororin al'umma suka wayi gari ba sa karban kyautar sarakuna ai ya zama ma daga cikin abin da ake yaba wa malamai da shi aka ce malam wani baya karban kyautar sarki to abin yaba wani akwai malamai da dama a tarihin musulunci waɗanda ba sa karba ayi ayi da su su karba suke in ma an kawo musu za su mayar irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da makamancin su waɗannan sai suka wayi gari suna kyamar abin da ke hannun sarakuna saboda muddin suka karba to wannan zai zama aqalla alal aqal dalili akan dole su shiru su bar fada abin da suke fada koda ba su fadi wanda ke goyen bayan waɗancan ba ka gani ko zai zama kenan kaidar larabawa suke cewa as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras mai ganin gaskiya ya shiru ki fada koda bai goyi bayan ƙarya ba to shine shedan amma kurman shedan shaytanun akhras kurman shedan kenan wanda zai fadi gaskiya ya ganta amma kawai sai ya shiru ya folding arms din shi saboda wani abu da ke baya shine irin wannan an bashi wani mukami ko an bashi wasu kudade ko kuma ka dauka a yanzu a zamanance yanda al'amura suke faruwa a farfajiyar siyasa da al'amuran yau da kullun na kasashen mu bala'o'i da dama suna tasowa sai kaga malamai ba za su iya magana ba saboda mene saboda an ba su sunci an ba su sun karba an sake ba su sun roka an ba su da sunan kansu sun karba da sunan iyalansu da sunan al'ummar musulmai duka an ba su tun ba sa cewa komai suna yin shiru har kuma ta koma ga suna goyen bayan waccan barna yanzu dauki misali mas'alar polio din nan polio ya tabbata cewa ƙarya ne mugunta ne cutar da al'umma ne
amma malamai yanzu an wayi gari ba wai shiru kawai suke yi ba, gayyatar su ake yi, a zo a kira wasu shedanin lauyoyi da likitoci da ƴan kare haƙƙin yara da sarakunan gargajiya da wakilan UNESCO da ISESCO da wacece da hu da wane ne, sai a zo a tara su a wani forum a ce majalisar ƙungiyoyin addinin arewacin Najeriya suna taro akan health issues, kiwon lafiya, sai a zo ga musulmai ƴan izala, ga musulmai ƴan dariƙa, ga ƴan kadiriya, ga ƴan fanwan, ga ƴan nasfat, ƙungiyoyi iri daban-daban na suna da bid'a, sai a zo a zauna a teburi ɗaya, nan kuma ga sarakuna, nan ga lauyoyi, ga likitoci, ga ƴan haƙƙin yara, a ɗebo kuɗi a zunduma wa kowa a cikin akaunin shi, sannan a zo a musu a fesa musu wannan guba ta wannan ainihin wato barna ta hanyar papers da za a gabatar a wajen da jawabai da za a yi da seminars, su kuma su kuma cikin al'umma su suna yin wannan jawaban, kai har zuwa ake fara retreat da seminar aje aje, wai yanzu me da me suka yi da me da me suka yi su malama, kuma a gidajen TV na sunna ake talabijin waɗannan abubuwan, a sunna TV da manara da dukkaninsu annan ake tallan irin wannan barna, haka ga wani shedani ya zo yana karanta salatin fati a sunna TV, wani irin bala'i ne wannan, sunna TV jama'a, sunna TV salatin fati aka zo aka sa dangin ɗayin rubutu yana wakiltar ƴan ɗariƙar Tijjaniya, ana irin wannan shedanin taron ya karanta salatin fati a sunna TV na rantsi da Allah, eh suna ne sai suka shirai annan aka ce za a saka karatun Malam Albani marigayi namu dan suna TV suka ce sai an editin, to tambayar da zaka musu in har sai an saka wani shiri irin wannan a sunna TV me ya hana ai editin din salatul fati a cire ta alal akal misali, ko sunna TV yanzu ba sunna TV bace kenan, don wannan daga cikin alkaba'i a wannan zamanin a ce sunan TV sunna TV lasifika dake tsaye a gaban shiga rubutun sunna TV nan a cikin ta, amma ya tsaya ya kanta salatul fati yana wa salati ma'inyasi da Tijjani take kira su sai ce radiyallahu anhu, haka dan gidan kadiriya shi ma yazo yi duk da mene da an ba su kudi, wannan wani irin bala'i ne jama'a, sun ana ta mujamala ana ta mujamala, za a maida addinin Allah wasa, ahlus sunna kuma su za su zama addressing end saboda mu ne muke da addini mai kyau, su waɗannan dama dan dariƙa dama shi bai da limit, yadda ka san mota ce mara maneji ba za ka iya gane gudunta ba, sai dai in ka ji iska kauta maka yawa ka daga, haka dan dariƙa yake, komai zai iya kawo shi cikin addininsa, dan abinda ake ce ma dariƙa a yanzu contemporary in ka kalli koda shekara 20 baya da bambanci, shekara 20 baya nan 1996 zuwa yanzu in ka kalla sai kaga da bambanci abinda ake ce dariƙa yanzu, wancan din ɗan dariƙa na goyon bayan shi suna cewa shine addini, yanzu ma suna goyon bayan wannan suna cewa shine addini, to menene addinin dariƙa kenan, duk abin da kaga dama zaka yi da sunan kauna da sunan shauki da sunan maulidi da sunan duk abin da suke, so irin wannan jama'a shine yake faruwa da malamai idan suka aishi kudin gwamnati, gwamnati kuma ba ta Allah bace dama ta zalunci ce, to sai ya zama an rage musu gudu, mafi karanci shine su daina fadan abin da zai soki gwamnati, kun tuna jama'a abinda aka roki Malam Albani fa yake na Allah gafarta mai a 2011 cewa don Allah mun san ba za ka goyi bayan mu ba amma kaka soke mu kai shiru kawai, abinda sunama da suka roƙa kenan Albani yake musu, shi ne suka sa aka kama shi, sun riga sun yake tsammani daga zai goyi bayan su, amma alal aqalli kar ya ce ka a zabe su, mun gane wannan da ke jama'a, idan sarakuna azzalimai suka samu iya wannan daga malamai ko sun samu abinda suke so, shine duk abinda za su yi malamai ba sa cewa babu kyau, malamai babu ruwansu, sai malami ya kauda kai kamar bai san ana yi ba, to wannan malamin da ke haka jama'a shine kan gaba wajen shiga wuta, ya kamata ya san wannan shine kan gaba kafin waɗanda suka bi abin su shiga wuta, sai shi ya shiga wuta, kuma duk yana yin wannan ne kawai saboda wani abu da za a bashi a duniya, ba wanda yake haka saboda ya nemi wani abu a lahira, abin da ya samu a duniya ne wanda ba zai raba shi da talaucin da yake ciki ba, ba zai bashi wani wato security a rayuwa cewa ya tabbata matsayin mai kuɗi ba, malami zai yi wannan barna ya surutu ya kai ya kawo wajen goyon bayan ƙarya da goyon bayan rashin gaskiya, hakan ya watsa mishi mutuncin shi a cikin al'umma, karatun shi ya lalace Allah ya cire hannu na albarka daga karatun shi kuma ya mutu yawma ya mutu fakira sai ya mutu talaka sai an bashi sadakar likafani na masallacin angosu sai an dinga baya yin shi sadaka abinci to amfani ne yake nan bayan ya rasa darajar da Allah ya mishi ta malanta ko bai samu duniyar ba gudana azumi irin haka jama'a Allah ya tsare mu to kaji ko jiyejiya sun yi talabijin wannan shirin a Sunna TV jiyejiya ai irin wannan zaka ga indai kana kallon musamman Sunna TV da makamantansu zaka yi ta ganin suna sa shirye-shirye irin haka shiri akan goyen bayan mata da yara irin wannan abubuwan na mata yara yahudancin nan cewa yancin mata yancin yara zuwa sai a fara da magana akan kiwon lafiyar yara kiwon lafiyar mata yoyon fitsari awo antenatal wane ne kaza ana nan sai kaza an fara magana birth spacing kaza tazar haihuwa kaza irin su ana nan sai an kai kan nukta da ake so shine duk wani abu da annabi ya ce a yi sai sun ce a shine manzo Allah sai sai ya ce a haifi ƴaƴa da yawa zai alfahari da su tura sun ce a haifi kadan ya ce a wuri mata da yawa masu mata da yawa kuma masu kadan albarka tura sun ce a wuri ɗaya kawai kuma saboda zindikanci ɗan ɗarika sun ce a yi salatin da ba na annabi ba mu yi zala mun ce bakwai sa ba amma turawa sun ce a yi abin da ba na annabi ba kuma mun biye musu wannan ba ɗarika wacce ita ma me bambancin su shi ma ɗarika ne ta turawa muke bi jama'a kuma muna cewa mu ahlus sunna ne me yasa ɗan ɗarika zai soki hadisi a yi hujumi a kan shi ga turawa sun soki hadisai kuma ana biye musu saboda suna da kuɗi kenan ɗarikan ma da sun ba da kuɗi za a bi su kenan kuma mun gane dubur sandadin da muke rayuwa a cikin shi kuwa shi sa wallahi dole ne sai a yi fito na fito da ƙarya jama'a kuma mu gane yanzu ko galibin mutanen da ake ce ma ahlus sunna ba custodian bane su na sunna sam suna yin selective practice ne sunna su kawai suna zaben abin da ya dace da ra'ayin su ne kawai kungiyoyi ne na sarrai mafi yawan su a cikin su zankama suke da sarrai jama'a in ba haka ba ya za a yi ga hadisai karara da suka ce a tarawa annabiyan al'umma amma in sai wani malami ya fito rediyo yana so ya kawo wasu dabaru cewa ai in an haifi yaran da yawa ana kasa tarbiyyar su kaza kaza mata a bar su su makarantar boko kar ai musu aure suna kanana duk irin wannan jama'a duk zari'a ce ta bindikanci wallahi saboda ya saba wa nasoshin musulunci ga sanin karar ana kallo amma kuma saboda turawa ne suka kawo su kuma suna gankama kuɗi don a yada wannan aqida malaman da ake ce malaman sunna sun karɓi wannan aqida suna yada ta wannan zindikanci ne bai gaza zindikancin su ta jan da su in yasu ba bai gaza ba akan me ake suka su ba akan sun ki hadisai ba ne to dole a soki tuwon da ya ki hadisai akan me ake hujumi ma dan gidan gumi ba akan kin hadisai ba ne ya kuma za a ce ga wani a gidan sunna yana kin hadisai shi kuma kyale shi babu wanda za a wannan alfarmar jama'a Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika dabuhu ila ahban ibn sayfi sayfan wa qawluhu lahu haka kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa Ahban ibn Sayfi wata takobi akwai Ahban ibn Sayfi sahabi ne dan abin nan ne nifi ne na Sayyid na Abu Dharr kauwar Abu Dharr ya taike shi sahabi ne daga cikin matasan sahabbai manzon Allah ya taba bashi wani takobi yace da shi qatil bihil mushrikina ka yaki kafirai da wannan takobin fa idza ra'aital muslimina kadiktatalu faksirhu in kaga musulmai sun fara yakar junan su to ka karya wannan takobin wannan hadisi ne hasanun bi shawahidi al-imam ahmad ya fitar da shi haka kuma ainihin baya ga shi wasu malaman sun fitar da shi a cikin littafai na tarihi ibn hajar a cikin al-isaba ya hassana wannan kissa ya kawo labarin cewa sayyidina ali ya nemi wannan bawan Allah ya shiga cikin tawaggar shi a yakin da suke tsakanin shi da muawiya yace ni ba zan shiga ba yace saboda ga abinda manzo Allah ya ce mini idan naga musulmai suna fada na karya takobi na na nemi takobin katako na riki da aka fa inna kasrahu li sayfi kaga karya wannan takobin da yi wa in kana muhdathan ko da ya zama sabon abu haisu lam yakunil muslimuna yuksiruna sifahum ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake musulmai ba su kasance a zamanin manzon Allah suna kai takobin su ba kaga ya zama sabon abu lakin huwa bi amrihi sallallahu alaihi wasallam sai dai umarnin manzon Allah ne mishi umarni cewa ya kare takobin shi wannan hadal babi qitalu abi bakrin liman iz zakati haka daga cikin irin babun ayyukan da manzon Allah bai aikata ba, amma kuma ba bid'a bane su a shar'ance, shine yaƙar waɗanda suka hana zakka da sayyidina Abubakar. Fa innahu wa in kana bid'a lughawiyya min haythu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama lam yuqatil ahadan ala ita'i zakati faqat, kasancewar manzon Allah bai yaƙi wani akan hana zakka kadai ba, lakin lamma qala, amma tunda manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu alla ilaha illa Allah, an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun shaida cewa Allah ɗaya ne, wa anna muhammadar rasulullah, kuma su shaida cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne alaihi salatu wassalam. Fa idza qalu dhalika, idan mutane suka faɗi wannan kalmar shahada, asimu minni dima'ahum, sun katange jinan nakin su wa amwalahum, da dukiyoyin su, illa bihaqqiha, ba za a taɓa jini ko dukiyar su ba sai da haƙƙin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa hisabuhum ala Allah, sauran abin da suka yi kuma Allah ne zai musu hisabi. Wannan hadisi ne tabbataccen hadisi, Imam Muslim ya fitar da shi. Wa qad ulima anna az-zakata min haqqih, kuma an sani cewa zakana daga cikin haƙƙin la ilaha illallah a cikin dukiya. Fa ulima ta'assuman man mana'a az-zakat, sai aka falam ya ta'assim man mana'a az-zakat, dan haka hana zakka ba za ta katange mutumin da ya hana zakka ba, la ilaha illallah amin, ba za ta katange mutumin da ya hana zakka ba, kama bayyanahu fil hadith al-akhir as-sahih, kuma da annabi ya bayyana ɗayan hadisi yake cewa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakka, a cikin riwayar Bukhari kenan, cewa sai shi da Allah ɗaya ne, ni manzon Allah ne, sannan kuma su tsaye da sallah su ba da zakka. Da ka rashin ba da zakka karya asalin shar'in la ilaha illallah ne, wa hadha babun wasa. Ibn Taymiyyah yace wannan kofa ce mai fadi, ta kawo misalai da yawa kala daban-daban. Wadhabit yace yadda ka'idar take fi zalika, ga fi hadha, game da wannan matsala, wallahu alam, Allah ya fi sanin daidai. An yuqala, a ce innan nasa la yuhdithuna shay'an illa li annahum yarawnahu maslaha, su mutane a bisa ɗabi'ar rayuwar mutane ba sa ƙirƙiran wani abu sabo sai abinda suke ganin akwai wata fa'ida a cikinsa. Idan law i'taqadu masdaratan lam yuhdithuhu, saboda a ɗabi'ar mutane da sun kudurta cewa abin barna ne ba za su ƙirƙiro shi ba, duk abinda kaga mutane sun ƙirƙiro to sun ƙirƙire da tunanin akwai wata fa'ida a cikin shi, sai su yi mishi abinda ake cewa jamaluhu, sun kyautata shi a cikin tunaninsu, istahsanuhu, sai sun gan shi mai kyau, duk wani abu ka ɗauki kowane abu da kaga mutane suna yi a cikin al'adarsu da rayuwarsu da tunaninsu da yau da kullum ɗinsu, suna yin shi ne saboda suna ganin akwai wata fa'ida a cikin shi, sai suka ƙirƙiro yin wannan abu. Me yasa aka ƙirƙiro ababen hawan da ake amfani da su? Saboda fa'idar za su rage mutane wahalar tafiya. Me yasa dan adam ya ƙirƙiro ya gina gida ya mushi rufi? Saboda ya tare mushi rana da sanyi da ruwa da sauran cututtuka ko waɗanda za su aibata shi. Me yasa yake sanya sutura? Me yasa yake cin abinci? Me yasa yake kaza? Me yasa yake kaza? Me yasa yake gaba ko soyayya da wasu? Saboda yana gana ko ta fa'ida a cikin sokokin da yake musu. Me yasa ma yake fada hatta da yaƙi da ɗan adam yake yi su kashe junansu? Suna yi ne saboda suna gana ko ta fa'ida a ciki, za su ƙara faɗin ƙasa, za su tsorata abokan gabansu, za su ƙara girman daularsu, ko za su kai addini inda bai kai ba kamar wajen musulmai kenan. Ma'ana duk wani abu daga ɗan adam yana yi to a bisa ɗabi'ar ɗan adam, lafiyar ɗan adam, yana yi ne saboda yana tunanin akwai wata maslaha a ciki. Ina fata mun gane wannan jama'a. Itaqadu mafsada lam yuhdithuhu fa innahu la yad'u ilayhi aqlun wala dinun, saboda ƙirƙiro abin da zai zama barna, hankali ko addini bai bari a haka. Shine hankalin mutum yanzu da addinin shi ba zai barka ka ɗauki a shana kawai ka ƙyasta wuta a jikinka ba, sai in kana ganin akwai wata maslaha a cikin kai committing suicide, sai in kana tunanin akwai wata maslaha da kake ganin ta fi maka sauki ka kashe kanka, hadda kisa da za ka yi wa aƙalla kanka tukunna kafin ma kashe wani, duk wanda ya yi yana tunanin akwai wani dalili ne da yake ganin fa'ida a ciki, ba dole fa'ida ta zama tabbatacciya ba. Mu to haka game da addini din ma, duk wanda suka ƙirƙiro wani abu suna kirkiro shi ne da tunanin akwai wata fa'ida, kuma duk sanda kake magana da wani dan bid'a akan wata mas'ala ta bid'a, ka kiyaye wannan, zaka ji abin da ke kokarin kawo maka tunda bai da nasi, ne zai kawo maka abin da ke cikin abin da alfahamu, kokarin maka bayani akan fa'idar da ke ciki, dan inda yana da nasi zaka ce me yasa kake salati, yake saboda Allah ya ce ai salati, me yasa kake sallah saboda Allah ya ce ai sallah, me yasa kake azumi saboda Allah ya ce ai azumi, me yasa kake kaza saboda Allah kuma manzo Allah sun ce ai kaza, amma me yasa kake kaza wanda babu dalili a cikin zai ce to saboda wannan abu kaga yana nuna addini akwai shi a nan garin, yana nuna kyan addinin musulunci, ai tunda kiristoci su ma suna yin kaza mu yafi kamata a ce mu, to da ya fara wannan zancen ka san bid'a ne kenan, ma'ana yana so yanzu ya bayyana maka maslahar da yake ganin ko waɗanda suka daura shi akai suke ganin akwai ta cikin wannan abu. Falamma ra'ahu an-nasu maslaha nuzira fi sababi al-muhawwiji al-muhawwiji ami al-muhawwiji ilayhi, yayin da mutane suka ga abin a matsayin maslaha ne sai a tsaya a dubi sababin da yasa aka buƙatu zuwa ga wannan abu. Fa idza kana sababul muhawwiji ilayhi amran hadasa ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ya zama sababin da yasa aka buƙatu zuwa ga kirkiro wannan abu da ake ganin cewa akwai maslaha a cikin shi, wannan sababin wani al'amari ne da ya faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shude min ghairi tafriqin minna, ba tare da mun wuce makadi da rawa ba, fa huna kadi ya juzu ihdasu ma tad'u al-hajatu ilayhi, to annan akwai halastin kirkiran wani abu wanda bukata ta jawo aka yi shi, yace bukatar bata faru ba sai bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko bukatar ta dole ce a shar'ance kuma ba a wuce asalin abinda bukatar ta sa a yi ba, shi bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala sabil misal al-ramumi an ji an kashe wajen guda 700 rana guda, aka lura cewa in aka ci gaba tafiya haka Qur'ani zai watsi a neman shi a rasa, to yanzu bukata ce ta sa aka ce to bari a hada shi wuri daya, haka bukata ta sa ce aka ce to bari a dinga yin sallah lokaci guda a cikin tarawih a masallaci, bukata ce ta sa sayyidina Usman yace bari a fadada masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kunci wa masu sallah yayi kada, bukata ce ta sa sayyidina Usman yace a dinga zuwa wuri kaza a cikin kasuwa a hau kan benan gidan shi a kira sallah kafin lokacin ranar juma'a dan tunawa mutane cewa fa yau juma'a ne kuma ana so su dinga yin wanka kafin su zo sallah, dan haka su rufe kasuwannin su da wuri su je gida su yi wanka ga wanda bai yi ba, dan da zaran an kira sallah za a fara huduba a yi marmaza a zo a zauna a ji huduba, duk wannan bukatu ne waɗanda suka faru bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tursasa zuwa ga yin wannan, to zaka auna waɗannan da gurgurdan irin wannan kaida, shine duk abinda wata bukata ta al'adar rayuwa ta tursasa a yi haka sai da annabi ya shude to ana iya yin ta, na zaka gane bukata ce shine abin zai zama in ba a yi ba za a kuntata addinanci, sannan kuma babu wanda yake da'awar wannan abu na da lada kaza, bukata ta sa aka yi jirgin sama har ake hawa a je aikin haji, bukata ta sa ake saka loudspeakers a masallaci, bukata ta sa ake sanya wa masallaci da duma da tiles da fanka saboda masallar sun yawa a ciki za su ji zafi, masallacin mun da Allah babu fanka, to kan wani yace ai hawa jirgi a je maka ai bid'a, bukata ta sa aka ce makarantu a tsara su mataki mataki, akwai primary akwai secondary akwai jami'a, bukata ta sa idan ka sai abu a ce a baka rasidi, bukata ta sa idan kai karatu a ce gashe da kai karatun duk sabai ba sa wannan, babu wanda yake cewa waɗannan abubuwan suna da ladan su, babu ba wanda yake tunanin certificate kaza na da ladan shi koda ko certificate din nan na da alqurani, ba wanda yake tunanin loudspeaker da ake kiran sallah tafi lada fiye da kiran sallah ba da loudspeaker ba, ba wanda yake tunanin cewa wanda ya je aikin haji a jirgin sama ya fi morewa lada fiye da wanda ya je a kafa, ba wanda yake ganin zuwa sallar idi da ake yi a ta ƴan agaji da ƴan banga da ƴan naku tsatsaya a gefe suna caje mutane cewa akwai lada na musamman da za a bayar saboda wannan wani aiki ne a cikin sallar idi a bukata ce ta yanayin security situation yasa ake na fata mun gano nan jama'a bukata ta sa ake cewa ayi clear hannun hagu ko hannun dama bukata ta ja cewa in ka je ka kai ajiyar kudin ka a banki sai an rubuta sai an baka alert sai an yi wane ne sai an dauki hoton ka fingerprint sai an kai CAC sun bincika da gaske wannan kafarin na existence duk bukatu ne suka ja waɗannan saboda yanayin rayuwar da ake amma kaga dan bid'a yayin sai dauko ne ce duka bid'o'i ne DNA wannan ne dan ya justify in tashi bid'a da shi kuma cewa yake ita addini ce masu wannan ko ba su cewa addini ne ashe kaga farkun ma bainal bid'atai ina fata mun gano da ke jama'a wa kazalika in kana al muqtadi li amalihi qa'iman ala ahdi rasulullah yace haka nan idan ya zama abinda ya ja aka aikata wannan sabon abu akwai irin dalilin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lakin tarakahu nabi sallallahu alaihi wasallam li aridin zalim muti amma manzo Allah ya aikata wannan abu saboda wani abu wanda wani abun kuma ya kauce sakamakon mutuwa shi shine kamar game da sallolin nan na tarawih game da hada alqur'ani game da makamantan su wani bukata ce akwai ta a zamanin manzo Allah akwai bukatar a hada qur'ani me yana a hada wani dalili dalilin ya kau bayan mutuwa shi akwai bukatar a fitar da yahudu daga khaybara a zamanin manzo Allah me yana ayi mutuwa da targayi aikata wannan abu akwai bukatar ayi azumin tasu'a a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yana ayi mutuwa da targayin azumin irin waɗannan suna nan amma duka yan bid'a jama'a ba sa ainihin kallon waɗannan abubuwan a ilmin chaka ba su so masu ji ana faɗi shi sa suke kin Ibn Taymiya yadda ka san yaro yana kin allura haka suke kin Ibn Taymiya da zaran ka ambaci allura yaro bai fara ihu yana gudu ko to haka da zaran ambaci Ibn Taymiya jama'a ayodin ne a jikin gyambo na kafa yan dalika an san ayodin haiko wannan ruwa ne shagin zafi na cikin kemis din nan wanda ake wanke gyambo da shi to haka suke jin tsoron Ibn Taymiya da an ambace shi zaka ji suna tsinuwa suna Allah ya isa suna sharri suna kage saboda ya gama tona musu asiri ne gaba ɗaya jama'a ɗan bid'a suna cikin zamanin cin kasuwar su sarakuna na ba su goyon baya suna ba su karfafa suna ba su taimako Ibn Taymiya yazo ya karantar ya ilmantar ya wayar da kai kuma ya rubuta dan ƴan bayan su gada shi ba wai kawai rubutu kadai ya tsaya ko magana kadai ba yana wa'azi yana jihadi yana raddi yana a rigingimu na wa'azi da karantarwa da yaya da horar da dalibai da shi ake zuwa yaki shine duk wata fatawa shike bada ita sannan kuma ya zauna ya ta rubuta waɗannan maganganun dan na baya su gada sai da mutun daga zamanin shi har zuwa yanzu babu wani da zai magana a sunna da zai ce ya iya wadatuwa daga littafin makarantar Ibn Taymiya da sai zama wannan yana ba ƴan bid'a haushi suna jin kyama suna tsinuwa saboda tonan su lilin da ya musu Allah ya saka mishi alkhairi su kuma Allah ya shiri su wa amma ma lam yahduth sababun yuhawwiju ilayhi amma wani abu wanda wani sababi bai faru da zai ja a bukatu zuwa gare shi ba aw kana sababul muhawwiju ilayhi ba'da dhunubil ibad ko ya zama dalilin da yasa sababin da zai sa a bukatu zuwa ga wannan abun ce zunuban wasu bayi ne فهنا لا يجوز الاحداث انن بهالسته اكيركرو وانا ابو دبابو بقاته كاي قبل شي با كو ابند ذنوبن واسو ني سكا جاو اكيركرو وان سابن دوكا سبب منين فكل امر يكون المقتدي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا دي ابند يي زما دليلن ده زي ايه سا ايكتا شي اكوي دليلن ا زمانن منزال الله لو كان مصلحه ان دي ابن مصلحه ني walam yafal amma ba aikata ba akwai dalilin da a dalilin da zai sa a aikata shi wanda masu aikatawan suke fara tun zamanin manzo Allah akwai dalilin amma annabi bai aikata ba to wannan yana cewa abun ba maslaha bane yuqulamu annahu laysa bi maslaha an san kenan ba maslaha bane abu wa amma ma hadatha al muqtadi lahu ba'da mautihi min ghairi ma'asiyati al khalqi abinda ko ya zama dalilin da ya hukunta ayi shi ya faru ne bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da wani sabo da halittu suka yi ba faqad yakunu maslaha ya iya kasancewa maslaha zai warware mana wannan da kanshi kuma huna lil fuqaha ya tariqani sa sannan akwai tafarki guda biyu da malamai suka ba akan nan. Ahaduhuma, tafarki na farko, anna zalika yuf'alu ma lam yanha anhu, za a aikata wannan abun matukar annabi bai hana shi kai tsaye ba. Wa hadha qaulul qa'ilina bil masalihil mursala, wannan shine maganar malikawa masu cewa akwai al masalihul mursala, maslaha sakakkiya wadda ba ta da kaidi, shine abinda dalilin yin shi bai faru ba sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ba wani sako ne ya jawo a yi shi ba, suka ce babu laifi sai a aikata. Wasani, na biyu, anna zalika la yuf'alu illam yi umar bi, cewa wannan abin ba za a aikata shi ba matukar ba annabi ne shi yi ba. Wa huwa qaulu man la yara isbat al ahkam bil masalih al mursala, wannan shine magana wanda baya ganin wato cewa ana iya tabbatar da hukunce hukunce da masalih al mursala. Wa ula'i barbani, su kuma waɗannan iri biyu ne, minhum man la yuthbitu al hukma, akwai wanda kwata kwata baya tabbatar da hukunci ta irin wannan hanya. In lam yadkhul fi lafzi kalami shari, matukar hukuncin baya cikin lafazin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aw fi'lihi ko aikinsa, aw iqrarihi ko iqrarinsa. Wa hum mufatul qiyas, su ne su dawo da zahiri kenan da su Ibn Hazmi, wanda suke kore qiyas, cewa duk abin da ba annabi ne faɗa karara ba to ka tabbatar. Kaiwa matuƙa game da wannan a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam, Ibn Hazmi yace fadin Allah da yace wala taqullahuma uffin, karka ce da iyayenka tir, yace wannan aya tana nuna haramcin kar a ce ma iyaye tir ne kadai, wani abu koda ya fi tir muni, wannan aya bata zo da magana akan shi, sai dai a nemi mata wani dalili, ba'ana dukan uba ko kin yi mishi wata biyayya daban wanda ba tir ce ba, ba fadan lafazin tir ba, saboda tsabar kawa matuƙa wajen rashin kiyasi. Ibn Hazmi yace ba za a aiki da wannan aya ta bada hukuncin ba, amma a nemo dai wasu hadisai ko su ayoyi a tafi neman su, saboda babu magana masalihul mursala a cikin harkar su, babu kiyasi. Wancan na farkon shine ka dauki misali, saki uku a kalma daya, a zamanin manzo Allah saki uku a kalma daya guda daya ne, kuma wasu sun taba yin ukun aka bar musu uku, to amma sai wasu suka ce daga cikin masu aiki da masalihul mursala kamar malikiya daga baya suka ce tun da mutane sun yi sakaci da abin da Allah ya musu shi a hankali, su yi daya bayan lokaci su yi daya bayan lokaci su yi daya, to babu laifi yanzu a zarta musu da shi a uku, sai aka rabu da shi a uku. To kaga irin wannan sun kirkiro hukunci ne yanzu wanda a sanadiyyar laifukan da wasu mutane suka yi, sai aka ce ba za a canza musu hukunci, to ba za a karbi wannan ba, shine abin da yake ishara a wancan karo na farko. Wa minhum, daga cikin su akwai waɗannan na biyu waɗanda ba sa aiki da masalihul mursala, su ne man yuthbituhu bi lafzi shari'i aw bi ma'anahu wa humul qiyasiyuna, su ne daukacin malamai masu tabbatar da hukunci hukunci ta hanyar qiyasi, suna tabbatar da abu idan aka samu hukunci a kan shi ko kuma dilalar hukunci ta hau kan shi. Shi ne Abun Ibn Hazm, duk abin da ba sunan shi giya ba to ba za a ce ya zama ya dauki hukuncin giya ba, Abun Ibn Hazm dan ba sa qiyasi. Amma a gun qiyasiyuna, duk abin da ya dauki hukuncin giya to dilala haramcin giya ta hau kan shi, kamar da duk abin da ya dauki hukuncin wulakanci to dilalar ma'ana uffin ta hau kan shi. Wannan suna aiki da qiyasi kenan ko, abu ne tabbatacce a cikin shari'a, dan an koma cikin babuka na usul fiqhi a littafin irin su ainihin wato irshadul fuhul na al-imam Shawkani, littafin ainihin muwafaqat na Shafi na al-imam Shatibi, littafin Ibn al-Qayyim na ainihin wato ilamul muwaqqi'ina da makamantan su, za a ga bayanai dalla dalla akan hujjiyya ta qiyasi da kuma ina ne ake aiki da shi, ina ne ba a aiki da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Fa amma ma kana al-muqtadi li fi'lihi mawjudan law kana maslaha, wanda kuwa daga cikin ayyuka na bid'a wanda aka samu ga abin da zai hukunta a yi shi, yana nan an same shi a rayuwar manzon Allah, inda maslaha ne da an yi kenan. Wa huwa ma'a hadha lam yushri'u, amma ko manzon Allah alaihi salatu wassalam bai shar'anta wannan abin ba. Fa mawdi'uhu taghyirul lidinillah, to wannan matsayin shi canza addinin Allah ne, shine mafi yawan wannan abubuwan da yan dariku suke jama'a. A zamanin manzon Allah ba a yi ba, kuma akwai dalilin da zai sa a yi a zamanin manzon Allah, inda wannan ne addinin, inda maslaha ce,
misali lokacin da ka dauka shine maulidi annabi bai maulidin kanshi ba sabai ba shi ba wannan tsakanin masu yi da wanda ba sa yi kowa ya daka ne inna ma za su tsagaito ayoyi ne ummai da hadisai cewa annabi na yin azumi ranar litinin an tambaye shi ya ce saboda ran da aka haife ni ne to da hukuncin maulidi a bisa wannan abin da shine duk litinin kai ma sai kai azumi litinin sai kai azumi saboda annabi yana yi wannan sunna ne فبذلك فليفرح كو فبذلك فليفرح ده سكي كاوا مي فرقو ايا ايه قل بفضل الله فبرحمتي فليفرح فبذلك فليفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح كتشي ده سو ده فلالا الله ده رحمسا تو ده ايو ونن تو سيمرنا انما كسكر ده ونن ايا sahabbai a bakin shi suka jita shin sun aikata ta cewa to tunda dai babu fallal da kai zuwan manzon Allah duniya wannan gaskiya ne babu fallal da kai wannan to sun taru ranar da ta zagayo sun yi irin wannan bakin da kuke yi za su ce a musiba to kenan babu bukata shi a cikin addini za su ce akwai bukata to kaji canza addinin Allah din kenan yanzu akwai wani abu da ake bukata a cikin addini amma annabi yana ji yana gani yake ya bari har sai bayan shekara wajen 450 a duniyar musulunci a samu wani sarki shine zai tuno ya kamata ya wannan abun kuma ya fara yin shi za mu zo mu karanta wannan maganganun insha Allah a nan gaba za mu kuma ishara ga maganganun da suke cikin littafin as-sunanu abin al-ibda an madar al-ibtida game da tarihi ma maulidi ya aka fara shi ina fatan mun gane wannan jama'a to kaga in ka dauki wannan zai baka hukuncin abinda aka yi sunan shi canza addinin Allah shine kawai canza addinin Allah wa inna ma dakhala fihi man nusiba ila taghyir ad-din wadanda suka shiga cikin irin wannan ayyuka sune wadanda su aka danganta musu cewa dama irin su ne ke canza addinin Allah akwai irin mutanen da ake kallo a addinin ta cewa da wane sune suke da karfin hali da karfin mulki da karfin ilimi suke canza addinin Allah su waye min al-muluki wal ulama sarakuna da malamai duk inda kace kira bid'a su suke yin ta wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha wa ki bata addini sarakuna da malaman banza da masu bauta babu ilimi wadannan bangarorin guda ku suke bata addini sarakuna malamai da kuma jahilai masu yawan ibada gashi al-muluku wal ulama'u wal ubbad sarakuna ta hanyar karfin mulkin su malamai ta hanyar wato maganganun bakin su da ilimin su da dabarun su na malanta da iya juya gaskiya da hilolin su su kuma masu bauta ta hanyar rudan mutane da yawan bautar su da tunanin cewa sunan Allah ne Allah yana son su aw man zalla minhum bi ijtihadi ko kuma malami ya samu zaniya saboda ijtihadi ana samun wannan ma malami dan ijtihadi shi ya zani ya fada abinda ba addini ba kuma ya zama addini kamar ruwaya anan nabi sallallahu alaihi wasallama ghairu kamar ruwaya anan nabi sallallahu alaihi wasallama ghairu wahidin min as-sahabati an ruwaito daga annabi da kuma ta hanyar sahabbai da dama cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum zallatu alimi mafi girman abinda nake ji muku tsoron shi shine zaniyar malami wajidal munafiqin bil qur'ani da jayyar da munafiki zai ta yi game da alqur'ani wa immatin mudillun wa immatun mudillun da limamai wato shugabannin addini masu batar da mutane wannan hadisi ne da yake ta hanyoyi da dama jama'a akwai malamai da dama da suka ruwaito shi kamar al-Imam al-Hakim al-Naisaburi a cikin al-Mustadrak al-Imam al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah Ibn Muflih a cikin al-Adab ash-Shar'iyyah haka nan al-Imam at-Tabarani a cikin al-Awsat da al-Imam ad-Darimi da Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman malamai da dama sun inganta shi saboda yawan shawahid sai dai Malam Albani Muhammad Nasiruddin a cikin Jami'u as-Saghir da yake Jami'u as-Saghir a lamba ta 1233 shi ya karkata zuwa ga raunatar da wannan hadisi wallahu ta'ala a'lam ko da wannan hadisin ya raunata waɗannan masailin waki ne na rayuwa cewa zaniyar malami da munafinci da wani zai dinga yi munafiki yana jayya da alqur'ani
da malamai batattu babu shakka suna da illolin da suke haifarwa a cikin al'umma. Wannan abu ne da yake reality. Hadisin kawai zai goyi bayan reality ne, in ba sama hadisin ba waƙin abin da ke faruwa ya isa hujja. Fa misalu hadhal qism, na da gaskin misalin ire-iren waɗannan bid'o'i waɗanda akwai dalilin da da a ce abin mai kyau ne da an yi a zamanin manzo Allah amma sai ba yi ba, sarakuna daga baya suka kawo shi ko malamai ko masu yawan bauta Allah ko ga misalan su. Al-adhan fil idaini, kiran sallah ranar idi, manzo Allah ya yi sallar idi ba ɗaya ba ba biyu ba, bai kira sallah ba. Akwai bukata a kira mutane zuwa ga sallar idi don taruwa za a yi sallah ko, amma bai yi ba, kaga akwai maslahar amma bai yi ba, ya nuna ba addini bane kenan ko, sai aka samu sarakuna sun kirkiro. Ibn Abi Shayba ya ruwaito maganganu akan cewa Muawiya radiyallahu anhu shi ya fara sa ana kiran sallah a idi. A wasu maganganun kuma da ya sake ruwaito shi ne Ibn Abi Shayba cewa ainihin wato Abdullahi dan Zubair ne lokacin da yake halifanci din nan a Makka. Haka ya zo a cikin musannad da Ibn Abi Shayba, karanta littafin At-Tamhidu lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, sai dai shi Ibn Abdul Barri a cikin Istizkar yayi kokarin sahihar da cewa a Marwan dan Hakam da shi da Ziyad ibn Abihi sune suka kirkiro wannan abu. Sai aka danganta zuwa ga babban halifan Banu Umayya, aka ce tunda kawai za a ce misali yanzu duk abin da mutum ya aka ce APC ko sai a ce Buhari ne, ba haka ake cewa ba? Yanzu wanda ya samu albashi shi a kan lokaci ba Buhari ne kawai yana bashi albashi, kamar da yan Shia suke yi. Yan Shia yanzu ko tuntuɓe yayi zai ce Sayyidina Abubakar idan mai tuntuɓe yanzu ɗin nan da ya tuntuɓe saboda zindiƙanci. To sai ya ce abin da ya faru kenan, wasu ne daga cikin gwamnonin Banu Umayya suka kirkiro abu. Haka yazo a cikin ainihin fatawa ta Ibn Taymiyyah shi ma ya tabbatar da cewa lallai su Marwanu ne da su Ziyadu suka kirkiro kiran sallar ranar Idi, kiran sallah. Fa inna hadha lamma ahdathahu ba'dul umara, wannan aiki na kiran sallah ranar Idi yayin da aka samu wasu sarakuna sun kirkiro shi, an karahul muslimuna, sai musulmai suka yi inkari da annahu bid'a, saboda bid'a ce. Fa law lam yakun kaunuhu bid'atan dalilan ala karahati wa illa laqila, da ba dan kasancewar shi bid'a ya zama dalili akan kiyamatar shi ba, da za a iya saka shi a cikin wani umumi sai a ce hadha zikrullahi wa du'a'in lil khalqi ila ibadatillahi, ai kiran sallah ambaton Allah ne kuma kiran bayin Allah ne zuwa ga bauta Allah. Ba za ka cewa salatin annabi menene dariƙa tijaniya ba salati bane da hailala da zikiri da istighfar ba su bane? To kiran sallah jama'a ba ambaton Allah bane? Me yi ba dan aljanna bane? Ba dogon wuya za a samu shi ba? Me yi ba za a ce ne ranar alkiyama duk wanda ya taba jin shi cikin halittu yana cewa ashhadu an la ilaha illallah, halittun za su sun shaida mumini ne zuwa gaban Allah, sun shaida shi mumini ne a gaban Allah ko? To wanda ya kirkiro kiran sallah yanzu misali ya ce a dinga yi ranar Idi, an kama mishi da martani da waɗannan ummatin zai maka aiki, kamar yadda ƴan ɗariƙa suke aiki da irin wannan ummatin nan tabbatar da tijaniya da kadiriya da makamantansu. Irin ɗaya ne keke da keke, mu gane wannan. Ya ce fa yadkhulu fil umumat, za a iya shigar da shi cikin zance gama gari ka kauli ta'ala, kamar yadda Allah ya ce udkurullaha zikiran kafira, ku dinga ambaton Allah, ambaton Allah mai yawa. Wannan ayar haka suke hujja da ita, udkurullaha zikiran kafiran wa sabbihu bukratan wa asila, ku yi tasbihi safa da yamma, sai su ce zikirin safa ne da na yamma, umumat ne wa tasara. Dan haka dole ne a yi kiri jama'a game da tasara nassoshi da cewa a bisa fahimtar magabata. In ka bar shi a haka kawai to kowa zai iya fassara son zuciyar shi ya ci Qur'ani. Wa qawluhu ta'ala, za ka yi sashi cikin fadin Allah da ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, waye kai dadin zancen mutumin da ya kirayi mutane zuwa ga Allah. Mai kiran sallah me yake yi? Kiran mutane zuwa ga ibada Allah, sallar Idi. Aw yuqasu ala al-adhani fil juma'a, ko a yi kiyasi a ce to ai sallar Idi biki ce, juma'a ma biki ce, juma'a ana mata kiran sallah ɗaya ma bai isa ba. Wasu sahabbai sun ga sai an ƙara ɗaya, Sayyidina Usman ya ce a je a ƙara ɗaya, za a yi mishi hujja da wannan. Yace fa innal istidlal ala husn al-adhan fil idain aqwam lil istidlal ala husn akthar lil bid'i, kai kafa hujja fa da kiyasan nan cewa tunda kiran sallah ranar juma'a yana da kyau to ai ranar idi ma ko yafi kyau fiye da mafi yawan bid'o'i ma wannan abu mai kyau ne ba za a iya karba shi bal yuqalu amma sai a ce tarku rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'a wujudi ma yu'taqadu muqtadiyan wa zawalil mani sunnatun kama anna fi'luhu sunnatun amma abinda za a ce shine barin aikata kiran sallah a cikin sallar idi da manzon Allah yake tare da cewa akwai abinda aka kudirce ya bukatuwa zuwa ga ka shine kiran mutane zuwa ga sallah ko da kuma babu wani mani'i da ya hana amma annabi da yi ba ko to barin yin nan sunna ce kamar yadda aikata kiran sallah da yi a sauran salloli sunna ne shine kai to da aka barin yin bikin tunawa da ranar haihuwar manzon Allah sunna ce tunda akwai dalilin akwai mutanen da suke son shi so na gaskiya kuma akwai girmamawa a cikin bikin amma da aka bai yi ba basi ba ya nuna rashin yi shine sunna ke duk wani abu da mutum zai faɗa a tsaya iya nan kawai falamma amara bil azani fil juma'a yayin da yace ayi kiran sallah a juma'a wa sallali idaini bila azani wala ikama yi sallar idi babu kiran sallah babu ikama kana tarkul azani fihima sunnatan barin kiran sallah da ikama a sallar idi sunna ne falaysa li ahadin an yadida fi zalika wani bai halatta mushi kara ba bal ziyaratu fi zalika ka ziyarati fi a adadi salawati au a adadi raka'ati ka kara kiran sallah ranar idi kamar kamar da sallah azan raka'a biyar ne ko kamar da ruku'u a kowace raka'a kwaya uku au siyam sharin ko ka kara azumin wata ka ce a dinga yin kwana 40 au alhajji ko ka kara wani abu a cikin hajji fa inna rajulan law ahabba an yusalli adh-dhuhra khamsa raka'atin da wani mutum zai ce bari ya salla azan raka'a biyar wa qala yace hadha ziyaratu amalin salih wannan karin aiki ne lam yakul lahu zalika bi alasta gare shi ba in ya so ko yake ba hujja yace ai annabi ya ce la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil to na kara nafila ne wa kadhalika law arada an yansabba makanan akhara da ai ko zai so ya kafa wani wuri na musamman yuqsadu li du'a'i llahi fihi wa dhikrihi yace aje wuri kaza a roki Allah ai ma Allah ambato a wajen irin da yake arafa lam yakul lahu zalika bai da halin ya haka walaysa lahu an yaqula bai isa kuma yace hadhihi bid'atun hasana yace wannan bid'a ce mai kyau ba bal yuqalu lahu za a ce mishi kullu bid'atin dalala ƙarya kake duk bid'a ya wuce batace ya zai jama'a yana yi kasu wannan karatu ai mata so ba maganan su kaunaci bin duniya bata mata so ba duk wannan karatun sai su yi watsi da shi sai sun je can gaba sai su dauki ta kalma kwaya ɗaya da ya faɗa cewa mutumin da ke yin maulidi saboda kaunan manzon Allah ana fata Allah ya kalli wannan kaunar ya bashi lada sai su yi bin duniya ya ce ai maulidi za mu zo kan magana jama'a bid'a fatawa yi gari ta zama wata fanni ce mai zaman kanta a cikin ilimi yadda ka sa akwai aqida akwai fiqhu akwai tarihi akwai nahwu akwai sarfu to akwai kuma bid'a a matsayin subject mata a cikin darasi na ainihin usul fiqhi da da'awa usuluddin amin shi yasa malamai suka yi tarbuce akan ta tunda da kuma har yanzu nan wasu ne daga cikin tafan jama'a bari na mana ishara zuwa ga wurare ko littafai da za ka iya zuwa ka yi dirasa ta musamman akan bid'a kar mu manta akwai kasusuwa da Mala Albani na Umar Gaye Allah gafarta mishi akan bid'a yayi a Kaduna wajen awa 8 ko da kuma ina ne aka yi da yamma da Kano yawa wa'azin Kano wani wa'azi da aka taba ya Kano da dadewa wajen shekara 13 kenan yanzu ina jin wannan wa'azin kana so kana da bukatar ka sauraro wadannan wa'azozi dan ka ji darussa akan bid'a da ka'idojinta da yadda ake yakanta yadda ake gane ta da kuma misalai a aikace daga waƙi'in Najeriya ga wani littafi mai suna dirasatun fil bid'ati wal mubtadi'in na malam ainihin Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslan ghafarallahu lahu gashi haka yake mujalladi guda shi bayani yake akan ita kanta bid'a da ɗan bid'a ya ake a gane ɗan bid'a ya ake mu'amalantar shi waɗanne irin bid'o'i ne masu kafarta mutane tarihin wasu daga cikin muhimman bid'o'i da suka faru a cikin tarihin musulunci irin shi'a, qadariyya, karamita, jabariyya da makamantansu. akwai malam Shaltut wannan da yayi ainihin wato shugabanci a ƙasar Azhar na garin a ƙasar Al-Qahira yayi shugabanci Sheikhul Azhar ne ya rasu kamar shekaru da baya shekaru da suka wuce na baya a shekara hijiran 1383 ya rasu ya dade da rasuwa Allah ya gafarta mishi gashi yace al-bid'atu asbabuha wa madaruha bid'a me ke sa musulmai su bid'a sannan menene cutarwar da bid'a take kawo a cikin al'umma wannan tahqiqin Ali Hassan Ali Abdul Hamid ne bugun daribun al-jawzi dan karami ne gashi zaka iya zama awa 2 zuwa 3 sai ka karanta shi ina fata mun gane wannan sai malam ainihin wato Sheikh Ali Mahfuz babban malami Allah ya gafarta mishi gashi babban malami ne a kasar Misra mai littafin al-ibda fi madaril ibtida al-ibda fi madaril ibtida lokacin da kai karatun jinaza ne ko abin nan kai ashura malam ya tarafa mai littafin nan akan kabaya da suka shafi mene bid'o'in ashura yana kawo maganganu akan bid'a nau'o'inta ire-irenta misalai magana akan kaza bid'a ne ko sunna kaman magana akan maulidi magana akan ashura magana akan takuta ha amin a azumin rajab kaza zaman makoki ta'aziyya zaman wane ne fidda'u sadakar bakwai 40 duk irin gurin da ake a kasar nan dan galibin su iri ɗaya ne da Misra duk yayi magana akan su shi ta alƙafin yana da muhimmanci kwarai a ce ka karanta shi ya da muhimmanci a sasa a islamiyyu a ta karantawa mata masu zuwa islamiyya dan mafiyan bid'a su suke yin su da su da alhazan birni ina fata mun gane wannan ga kuma ainihin malam Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili mawqifu ahli sunnati wal jama'a min ahli al-ahwa'i wal bid'a mujalladi biyu ne wannan wannan ɗaya daga cikin su kenan wani irin matsayi ahli sunna suke dauka game da yan bid'a wajen mu'amalantar su cin abincin su amsa sallamar su gaisawa da su zuwa jana'izar su zuwa gashi su in ba su da lafiya yin alaka da su yin gado tsakanin dan ahli sunna da dan bid'a auren yan gidan dan bid'a da sauransu duk waɗannan maganganun su ana a cikin tafin nan da yadda ake tattaunawa da su da yadda ake jan su ainihin zuwa ga shari'a da yadda ake musu raddi da yin maganganu akan waɗannan mujalladi biyu al-imamu Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili sai kuma malam Salih Ibn al-Fawzani al-Fawzan udwa hayati kibarul ulama na kasar Makka din nan ko Allah ya gafarta mishi shine yayi ta'aliki akan wannan asalin mai littafin shine Khalid Ibn Ahmad Az-Zahrani da'watu ahli al-bid'a yadda ake yin bid'a wazi me ya kamata a gaya musu da me ake kafa hujja ya ake mu'amalanta bid'o'in su ta ina ake bullowa a gane bid'o'in su wannan littafi ne mai dadi kwarai a cikin ainihin harkar karatu game da bid'a to dan kaji an ce ana kiran yan bid'a karka shagalci kai kullun baka da aiki sai magana akan bid'o'i da yan bid'a ka bata lokaci kai ba kanta da addini ba sai aka samu malam ainihin Abu Usama Salim Ibn Idin al-Hilali gashi littafi mai suna munazaratu ahli al-bid'i dirasatun manhajiyatun wa ru'yatun ta'asiliyya yaya ake yi wajen munazara da yan bid'a farko kasancewa dama ba shine manhajin karatun ahli sunna a ce komai yan bid'a suka yi sai ka musu raddi ba ka zama baka da aiki in banda raddi yanzu yana daga cikin kuskuren da muka samu kanmu a cikin ahli sunna irin wannan dabi'ar tun da ana yin ta kuma hayin za ka kanta aiki ba mu da aiki in banda yan bid'a sun ce kaza a zo ayi raddi sun ce kaza a zo ayi muqabala sun ce kaza a zo a zauna da su a dauki cassette a yada sai su yi amfani da mumbarin ka na sunna su yada bidiyoyin su saboda ana jin sunan ka kai ne wane in su suka fada ba wanda zai saurara amma tunda an ce cassette din malam wane ne yake tattauna da wani dan bid'a da ba san shi ba sai a je garin ji sai ya sa musulmai shi ba daka ba a ba dan bid'a dama ya zo mumbarin ka makarantar ka a loudspeaker ka a dauka da kamarar ka yana fadan abin da yake dama kai kuma kana kokarin kare gaskiya ba daidai bane wannan malaman da suka dinga yin wannan an tayi musu da martani akai malaman salaf ba su san ana yin haka ya kawo maganganun malamai da dama su lalikai su Abu Isma'il as-Sabuni su al-Imam ainihin Malik da makamantan su waɗanda suke kyamatar da mutane akan zama da yan bid'a in ma har za a zauna ga yadda za a yi na san malam Albani namu Allah ya gafarta mai yadda yana magana akan wannan matsala ya dade yana korafi akan cewa in an gayyace shi wa'azi ko shi ko malam Jafar so ake a ji sun je kawai sun dira akan yan bid'a duk garin da ka je a matsayin ka na mai wa'azi ba za su so ka ce to zan yi mako guda a garin nan zan koya muku nukbatul fikr ko zan koya muku usulul salasa ko zan koya muku nahwul wadi ba a san haka an ba san ka zo kai kai charge a ce ai ya tubu ban su to wannan kasar din kowanne ustaz zai saka shi a memory din shi dinga yawo dashi amma kasar din da aka koyar da balaga fa ko bulugul marani ko riyadus salihina ko akai karatu akan wata kaida ta nahwu ko ta sarfu to ba ruwan kowa da wannan in ma kana ce ka koya musu sai gari suna tabbaci suna gengedi ranar farko gobe kuma sai ga babu rabi duk ba za su zo ba ka ce da Allah malamin nan kawai ya zo babu wani caji caji kawai suke so sai ka ce mata tumbatara irin wannan cajin da mutane suke so shi ya dinga kai mutane zuwa ga batar da su Muhammadu su suka same su suka sa su a kai saboda ma an same su suna da gauni suna da gaunin hali to sai aka zo wani ya ce musu ai wannan gaunin halin addini ne akan shi za a tsayi wa'azin da ake na sunna din nan da sunan wa'azin kasa wa'azin mako ya kamata a canza musu tsari saboda dukkanin su suna kwana ne su tashi akan raddi kawai ba daidai bane sai ainihin malam Sa'ud ibn Abdul Aziz Al-Arifi babban malami Arifi yayi takikin wannan littafi ne na Muhammad Al-Amin ibn Muhammad Al-Muqtar Ash-Shankiti ne suna Adabul Bahth wal Munazara kuma irin wannan ne na Salim sai dai shi ya fada da kwarai la dubban tattaunawa da yin bincike yin mubahasa tsakanin malami da malami tsakanin ahlus sunna da dan bid'a in har ta kama za ku tattauna dai la dubban da yake bayan tattaunawa ya yake ainihin rubantawa da su kaga wannan duk kana buƙatar sai ka buka karanta sa madanka na dalibi shi sai aikin karatu da karantawa da bincike na dalibai baya karewa ba kamar aikin gwamnati bane da zaka cin kashi 35 sai kai ritaya shikenan sai ka dawo in gare waye kai a sama kujerar roba ko ka riga ka zauna a kawo maka jaridu kai ta surutu kana cin gora kana shan taba sai a taru kuma ana fira babu wannan rana a cikin karatun musulunci da ma sai dai in ka mutu kawai babu ranar za a ce ka gama kai ritaya sai kai ka zo ka zauna babu aikin bai karewa Allah ya tsare mu waɗannan jama'a kamar suna wakilcan funun ne kawai akwai su da yawa zanka ma'anan sama a cikin labarari misali littafin Shatibi As-Sunan wal Mubtadi'at bai kamata a ce ba karanta shi ba bai kamata ba sam a ce ba karanta littafin As-Sunan wal Mubtadi'at na Shatibi ba kuma kana so ka dinga magana akan bid'a suna nan da yawa burjik sannan abararrabe a cikin littafin malamai kamar da magani na a cikin littafin Ibn Taymiyyah da wasu littafan shi da na Ibn al-Qayyim da na ire-iren su waɗannan malamai muhaqqiqai da littafin malam Albani Nasiruddin zaka samu maganganu akan bid'a a wurare mutafarriqat da dama waɗanda za su amfane ka su assalaka su baka basira wajen iya gane abubuwa dan ƴan bid'a suna ruɗa mutane da irin waɗannan umat din cewa an hana mutane salati an hana mutane kaza zamu zo gaba mu je ta magana game da cewa to daga cikin aibin mu ko masu cewa a daina yin salati na bid'a a daina aikin bid'a shine muna da kusuri wajen yin na sunna din idan ba ka ce kada ai salatul fati to kai na annabi da ya karanta in ka ce kada ai zikirin tijjani na safe kai wanda yake cikin sunna in ka ce kada abu titi ana maulidi shin ka zauna kai tilawa qur'ani ya kamata mu gane wannan dan suna samun zari'a na su kanmu bi haƙƙin akan wannan cewa ba ma yin salati mafiya ba ai baka yin tasbihi baka karatun alqur'ani baka halala zikiri baka addu'a kwanciya bacci ka zama kawai kai kace kaza bid'a ne kuma baka tsaya da sunna ba to wannan na daga cikin namu aibubun Allah ya tsare mu sai malam yace wa nahnu na'lamu anna hadha dalalatun mu mun san cewa wannan bata ne qabla an na'lima nahyan khassan anha kafin mu san ga wani hani na musamman akai mun san cewa bata ne irin waɗannan abubuwan da aka misalta da aka kar wani yace sai an samu hani karara akan cewa kar a kara yanzu babu a duniyar nan inda manzo Allah yace kada ayi sallar azhar rak'a biyar amma duk wanda ya rak'a biyar mun san ƙarya yake ba addini bane bata to dairi boci bai sai ka ba mana hujja yace ai babu inda aka ce ba dan shi da ire-iren shi a cike annabi ya hana shine hujja amma annabi bai ba hujja bane gaskiya ne annabi bai yi sallar azhar rak'a biyar ba shin wannan dalili ne akan a ƙara rak'a ta biyar a sallar azhar ya kai dairi boci zai ce a in kwa yace eh to za ka shi turu kwa na rantsi da Allah annabi bai yi azumin sittu shawwal bakwai ba, amma akwai inda yace kada ayi bakwai a maida shi mara, babu. To waye zai iya cewa a kara? Saboda wannan dalilin babu, babu wani mai hankali da yace a kara. Ko mun gane wannan? Malam yace fa misalu hadha aw na alima aw na alama ma fiha min al-mafsada, kafin mu san banda dake ciki. Fa misalu zalika ma hadatha ma qiyam al-muqtadi lahu, fa hadha misalu ma hadatha ma qiyam al-muqtadi lahu, wannan shine misalin abinda ya faru tare da cewa akwai abinda aka fara da shi sabo, tare da cewa akwai dalilin da zai sa a yi tun zamanin manzon Allah. Wa zawalil mani'i law kana khairan, kuma akwai mani'i ya gushe inda alkhairi ne. Fa inna kullama yubdihi almuhdithu li hadha min almasdah aw yastadillu bihi min aladilla qad kana sabitan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, duk abinda wanda ya kekiro misalan nan da aka ambata zai kawo na dalili, ko ya kafa hujja ko ya fadi maslaha, to wannan dalilin da hujja da maslaha akwai shi a zamanin manzo Allah. Amma zalika lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tare da haka manzo Allah bai aikata ba. Fa hadha tarku sunnatun khassa, wannan barin sunna ce ta musamman. Wa muqaddimatun ala kulli umumin wa kulli qiyasin, kuma za a gabatar da wannan sunna ta hanawa ta kin yi akan duk wani umumi da wani qiyas. Wa misalu ma hadathat al hajatu ilayhi min al bid'i bi tafriqin min al nas, daga cikin abin da kuma bukata ta tirsasa aka yi shi saboda mutane sun wuce makadi da rawa. Taqdimul khutba qabla salati al-Eidaini, sanya khutba kafin sallah a ranar Idi guda biyu. Fa innahu lamma fa'alahu ba'd al-umara, irin wannan yayin da sarakuna suka aikata shi, an karahul muslimuna, musulmai sun yi inkari, li'annahu bid'a, sarakunan su yi sumar wani dan haka suka maida kiran sallah hudubar Idi kafin sallar Idi. Sahabi ainihin Abu Sa'id al-Khudri go yace ba za a yi ba, har ya rike rigar sarkin ya fusgo shi, sarkin ya fuge yace ka rabu da ni, sai an yi din. Me yasa za a yi ta? Saboda mutane ba su zama su ji hudubar. To yana kyau mu kula da wannan ba nan. Wannan na daga cikin usul na inkarin munkar, hadda hannu a tare. To amma idan shugaba ya nace sai yayi ko sai a bar shi? Domin a lokacin Abu Sa'id sai kare shi, da sai ce wallahi ba za ka yi ba, a fitar da shi daga masallacin, shikenan sun mai juyin mulki, to sun zama yan kalaka take. To nan ne muke samun tasgaro mu ahlus sunna, mu yan salafiya masu kokarin inkarin munkar da sauransu. Idan ka hana munkari, kana ganin wani na gaba da kai zai yi munkari, ka hana yake haruwa ko sai ka rabu da shi, kai iya naka, ba za ka ce zaka hana da karfin tuba ba haka, sai in kai ne kake da sultani. Da dama muna samun kuskure a wannan, sai a ce ya zai a bashi yana yin barna, a bashi ya halaka, ba za mu bashi ya halaka ba, wannan boko haram ne shi ma. Kuma mun gane wannan ke zama, in aka hana shi yake hanuwa sai a kyale shi, kai iya yinka, ba za ka ce dole sai ya bari ko a mutu ko a yi rai ba. واعتذر من من احدثه بان الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبه. شي wannan sarkin sai ya kafa hujja da cewa ya dawo da hudubar kafin sallah ne saboda an wayi gari, masu sauraron hudubar ba sa tsayawa bayan sallah. Wa kanu ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yanfaduna hatta yasma'u aw aktharuhum, sun kasance zamanin manzo Allah ba sa guduwa ba sa watsewa sai sun ji hudubar, ko kuma mafi yawan su ba sa tafiya. Fa yuqalu lahu, sai a ce da shi sababu zalika tafriituka, abinda yasa mutane suka ki tsayawa su ji hudubar ka dan ka wuce maka da rawa ne. Fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubuhum khutbatan yaqsidu biha naf'ahu, manzon Allah yana musu hudubar ne dan ta amfane su a addinin su da rayuwar su. Wa tablighuhum, ya isar musu da sako. Wa hidayatuhum yushirishu su. Wa anta qasduka iqamatu riyasatika, kai ko kana so ne ka tsaye da shugabancin ka kawai ka dinga ba su tsoro. Aw in kasata salaha dini, in ma ka nufaci gyaran addini. Fala tu'allimuhum ma yanfa'uhum, baka koya musu abin da ke da amfani a cikin maganarka. Fa hadhihi al-ma'siya minka, wannan saban da kai kana yin hudu ba yadda annabi yake ba ko,
لا تبيه لك إحداث معصية أخرى بتحلس تامك الطريق وتساب ورقرنبا بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله أظن ديك ما تكتوب زواج الله وتتبع سنة نبيه كبسنة من قال صلى الله عليه وسلم وقد استقام الأمر سيء الأمر يميك يمك وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا أن أملك لا أن أمله idan al'amari bai miƙe ba bayan ka bi sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam to Allah ba zai tambaye ka ba akan su sai dai akan naka aikin dan haka baka kafa hujja da barnar wasu kai kai barna ka kaikaro ta barna ka maida ta addini saboda barnar wasu baka yin wannan zamu saurara anan saboda kullun lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله